This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, na farko ga kadan labarai.
To Maryam, ma'aikatar sojin Isra'ila ta faɗa a jiya Laraba cewa ta kai farmaki ta sama a arewa da kudancin Gaza, yayin da shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ke cewa zirin ya zama yankin mutuwa. A jiya Laraba ne shugabanni daga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya 19 da haɗakar ƙungiyoyin jin kai suka bayyana matuƙar damuwa a wata sadarwar haɗin gwiwa, inda suka yi kira ga Isra'ila da ta mutunta haƙƙoƙin da ke kanta na kai wato samar da abinci a zirin Gaza. Kana wani sabon tashin hankali ya ɓarke a arewacin Mozambique, dandalin mayakan 'yan jihadi kenan, wanda ya tilastawa dubban mutane tserewa da gidajensu.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da wasu ke neman majalisar dokokin jihar Kano ta sake fasalin dokar da ta kafa masarautun jihar guda biyar, wasu kuma na bayyana goyon bayansu ga masarautun. Masana na ganin cewa gudanar da kura'a jin ra'ayin jama'a ita ce mafita a wannan batu.
Wanda yi nasara yayi ladab cewar al'umma ne suka nuna suna ra'ayinsa, wanda bai nasara ba yakan sa yayi hakuri cewar ba karfe-karfe akai masa ba kuma kiyayya bace.
Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasar Ghana suka koka a game da tsadar rayuwa a ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali, wanda ya tattauna akan batun matsin rayuwa da jama'a ke fuskanta a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta faɗa a jiya Laraba cewa ta kai farmaki ta sama a arewa da kudancin Gaza, yayin da shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ke cewa zirin ya zama yankin mutuwa. Kafafen labaran Isra'ila sun rawaito cewa rundunar tsaron Isra'ila ta sanar da mutuwar wani soja wanda aka kashe shi a ranar Talata a wani mummunan faɗa a arewacin Gaza. Lamarin da ya kai adadin sojin da aka kashe su a yakin da ake yi da Hamas zuwa 237. Rundunar Isra'ila ta IDF ta kai hare-hare ta sama da suka auna Hamas a unguwar Zaitun a birnin Gaza. A kudanci kuwa, rahotanni sun ce an kashe 'yan bandiga da dama har a yankin Khan Yunus. Kungiyar masu jinya na wato ta Medicine Sans Frontier ta ce dakarun Isra'ila sun kaddamar da hare-hare a ranar Talata a Almawasi da ke arewa maso gabashin Khan Yunus, inda kungiyar ta MSF ta samar da matsugunai ga ma'aikata da kuma iyalansu. A jiya Laraba ne shugabanni daga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya 19 da haɗakar ƙungiyoyin jin kai suka bayyana matuƙar damuwarsu a wata sanarwar haɗin gwiwa, inda suka yi kira ga Isra'ila da ta mutunta haƙƙoƙin da ke kanta a dokance wurin samar da abinci da magunguna da kuma ba da damar gudanar da ayyukan jin kai a Gaza. Sun kuma yi kira ga shugabannin duniya da su hana sake faruwar wani mummunan bala'i. Ana fama da cututtuka, ana fargabar fadawa yunwa, ana kuma ƙarancin ruwa. Abubuwan more rayuwa sun lalace a cewar haɗakar ƙungiyoyin jin kan samar da abinci ya tsaya cik. Asibitoci sun zama filayen daga, ƙananan yara miliyan ɗaya ne ke shiga ɗimuwa a kulli yaumi. muna kira ga Isra'ila da ta mutunta alhaki da ya rataya a wuyanta a ƙarƙashin dokar jin kai ta ƙasa da ƙasa da kuma ta ƴancin ɗan adam ta bari a shigar da abinci da magunguna da kuma ayyukan jin kai kana shugabannin duniya kuma su daƙile mummunan bala'i da ka iya faruwa nan gaba. Wani sabon tashin hankali ya barke a arewacin Mozambique dandalin mayakan jihadi wanda ya tilasta wa dubban mutane tsirewa daga gidajensu a cewar wasu alƙaluman majalisar ɗinkin duniya da wasu majiyoyi a lardin Cabo Delgado. Wata faɗakarwa daga hukumar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya na cewa hare-haren bayan nan a gundumomin Makomiya da Cure da kuma Makufi ya raba mutane 13,388 da gidajensu galibi ƙananan yara ta motoci da bus da kuma kwale-kwale da matafiya da sawu. Shugaban ƙasar Mozambique Philippe Nyusi ya tabbatar da ficewar tarin mutanen amma ya kyamun cewa akwai barazana kana ya ce jami'an tsaron ƙasar sun shawo kan lamarin. Akwai dimbin jama'a da suka tashi daga wani wuri zuwa sabon wuri kuma sun yi korafi kan ba sa samun taimako shugaban yana faɗa bayan ganawa da kwamandojin sojin ƙasar. 'Yan ta'adda ne suke ƙoƙarin ɗaukar mayaka a lardin dalili kenan da jama'ar ke barin wurin inji shi.
To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi ƙarin haske dangane da mabambantan wasiƙun da take karɓa daga ƙungiyoyi masu nema a sake fasalin dokar da ta kafa masarautun jihar guda biyar. Sai dai masana na cewa ba da damar jefa ƙuri'ar raba gardama zai taimaka wajen warware wannan batu cikin ruwan sanyi. Wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata kungiya mai maradin dawo da Sarki Sanusi na Bice ta fara miƙa wasiƙa zauren majalisar kimanin makonni uku da suka gabata tana neman majalisar ta rushe masarautu hudu da gwamnatin Kano ta Abdullahi Umar Ganduje ta kirkiro kusan shekaru biyar da suka shuɗe. Daga bisani aka rinka samun kwararar wasiƙu daga sassan masabbin masarautun suna jaddada goyon bayan su ga ci gaba da wanzuwar waɗannan masarautu tare da jan hankalin 'yan majalisar dokokin ta Kano kan haɗarin da ke tattare da rusa masarautun da kuma dawo da Sarki Sanusi karagar mulki. Ko da yake majalisar dokokin ta Kano ba ta kai ga fara muhawara ko tattaunawa ba akan wannan batu amma shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Lawan Hussaini ya yi ƙarin haske dangane da halin da ake ciki.
Idan policy ɗin gwamnati ya yi daidai da abin da mutane suke kawo mana za mu gaggauta yi mata aikin irin bukatunta da suka daidai da sha'awarta. Kuma muna shawararren sha'awar gwamnatinmu wadda take a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP.
Ina makomar bukatun waɗanda kuke wakilta a zauren majalisa.
Bukatun waɗanda muke wakilta a matsayin wakilai shine dama sun zaɓi jam'iyya ne don ta kare muradansu da bukatunsu. Ita kuma gwamnati ta al'umma ce. Abinda gwamnati ta kalla na al'umma wanda jama'a suke so shi za ta zo mana da shi. Kuma za mu yi mata.
Yanzu ga wasiƙu suna ci gaba da shigowa daga fannoni daban-daban. Wanne za ku ɗauka?
Duk abin da hali ya yi tunda gwamnati ɗaya ce kuma jam'iyya mu 'yan majalisa mu ne masu rinjaye a cikin tsarin. Yayin da duk bukatar gwamnati ta zo a kan abin da ya haɗu da ra'ayi za mu yi mata abin da gwamnati take da bukata. Wannan shi ne matsayarmu. Gwamnati tana jin mutane so muna jiranta da kai da mu mene mataki za ta ɗauka ko me take son za a yi.
To amma masana da ke sharhi kan lamuran jama'a sun fara tsokaci tare da bada shawarwari ga gwamnati da majalisar dokokin ta Kano game da hanyoyin da ya kamata su bi wajen warware wannan takaddama cikin lumana. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki ne da yake koyar da wannan fanni a Jami'ar Bayar Kano.
Su gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayi wanda a Turanci ake kira referendum sahihiya. Idan aka yi wannan shine zai yi kama da abin da ake kira ƙuri'a ɗin wadda a tsarin musulunci akwai ta, a tsarin demokuraɗiyya akwai ta, takan raba gaddama tana sawa wanda yi nasara ya yi ladab cewar al'umma ne suka nuna suna ra'ayinsa. Wanda bai nasara ba yakan sa ya yi haƙuri cewar ba ƙarfe-ƙarfe aka yi masa ba. Ba kuma kiyayya ba ce a sakamakon ƙuri'a ne ya nuna haka. Don in dai aka ɗauki ra'ayin mafiya rinjaye to babu wata barazanar tsaro da za ta biyo baya. sannan wanda duk yake da wata sha'awa na ko wancan ya dawo ko a kyale waɗannan su ci gaba, duk za a biya musu sakamako.
Yayin da wasu mutane ke amfani da ƙungiyoyi wajen matsawa gwamnati da majalisar dokoki lamba kan buƙatar ci gaba da wanzuwar masarautu biyar a jihar Kano ko kuma a rusa hudu a bar guda ɗaya, babban burin galibin al'ummar jihar ta Kano shine gwamnati ta magance halin matsin rayuwa da 'yan Najeriya ke ciki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Dan majalisar wakilan Amurka Mike Gallagher, maga kujerar kwamitin wucin gadi na majalisa a kan China, ya isa Taiwan yau Alhamis tare da tawagar sauran 'yan majalisa, kana za su gana da manyan jagororin Taiwan. Gallagher da ke tare da wasu 'yan majalisa hudu a wannan ziyara mai karewa ranar Asabar ya kasance babban abokin Taiwan da China take ikirarin yankinta ne, kana babban mai sukar labirin China din ne. Tawagar za ta gana da shugabannin Taiwan da 'yan kungiyoyin jama'a da kuma domin tattaunawa akan karfafa hulɗar Amurka da Taiwan da batun tsaro na yankin da ciniki da zuba jari da ma wasu batutuwa masu muhimmanci da suka shafi bangarorin biyu, inji ofishin jakadancin Amurka a Taiwan a wata sanarwa. Gallagher da ya sanar da ba zai sake tsayawa takara ba. Akwai yiwuwar zai gana da shugaban Taiwan din Chai Ing-wen da mataimakinsa Lai Ching-te, wanda ya lashe zaben Taiwan da aka yi a watan da ya gabata, da kuma ya ce ba zai kama aiki a matsayin shugaban Taiwan a ranar 20 ga watan Mayu. A ƙarshe, 'yan adawa na jam'iyyar Awami ta Bangladesh waɗanda ke cike da takaici na nasarar da jam'iyyar Sheikh Hasina ta yi a zaben da aka gudanar a watan da ya gabata, suna gangamin ƙauracewa kayayyakin da ake yi daga makwabciya India, wanda suke zargi da yin aiki a ɓoye don Hasina ta ci gaba da yin mulki. Yayin da suka gaza kawo shaida a kan zarginsu na India ta yi katsalanda a zaben, mambobin ƙungiyoyi da ke zaune a ciki da wajen Bangladesh suna zargin New Delhi cewa ta yi amfani da tasirinta wurin yin watsi da sukar da Amurka da wasu sauran manyan ƙasashen duniya suka yi a kan tsarin kada ƙuri'a a ƙasar. Bugu da ƙari, gangamin ƙauracewar da ya ja hankali sosai ga yadda ake kallon India a Bangladesh, wanda hakan ke haifar da damuwa da kuma yakan yasa ana duban India tana kawo rikici a ƙasar ta Bangladesh, wanda kuma hakan ya nuna ma'ana cewa 'yan jam'iyyar Hindu masu kishin India suna rena makwabta musulmi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da ƙasashen Afirka da yawa ke fuskantar matsin tattalin arziki da ya fi shafar galibi talakawa, wasu 'yan Najeriya da suka je Ghana cirani sun bayyana halin da suka baro a gida da yadda abubuwa suke a Ghana. Wakilin murya Amurka a birnin Accra, Redwan Abbas, ya jiyo ra'ayoyin wasunsu.
Da farko dai Surala Idris Abubakar, ni mutumin Najeriya ne, na fito Kano State, Gezawa local government. Ni yanzu ban wuce wani sati biyu da baro gida ƙasarmu Najeriya ba. Dina mutum zai yi misalta abin ba zai taɓa fahimta yi ba, inda ba wanda yake wurin yake gani ba. Saboda mutanen da suke kwana da kwanaki ba su tsora abinci ba, suna nan da yawa. Allah ya yi yawa da su ba su lissa.
Yanzu ka baro gida ana cikin tsanani. Nan Ghana ma ana cikin tsanani. Najeriya kuka Ghana kuka. Shin a ganin ka agbagban ma?
Gwamnan guda ɗaya ne. kamar shi Ghana akwai tsadar rayuwa amma yanayin samu ya bambanta saboda yanzu kamar a Najeriya zaka yi ya kana mugidanci kana da mata ɗaya ko biyu a kullun kai manager zaka iya cin kamar naira 2,500 a gidanka to bai zama lalle a kullun ka fita ka samu 2,000 ba ko 3,000 wani a gidanka idan san samu ne a kullun zaka yi bukatar 5,000 ko fiye da haka a manager kenan amma saboda karancin samu dole muke hakura muke tuwa nan ba dan muna so
ne ne Hussein Angu Jida dan Rose daga Kebbi State Nigeria ina nan ne ma gaskiya akwai alubale sosai a Nigeria amma kuma mafi yawan mutane da yawa idan sun zo wata ƙasa za su ga akwai sauƙin rayuwa cikin Najeriya bisa ga wata ƙasa inda ake gaskiya har dai a nan Ghana saboda adadin kuɗaɗen da mutum ka amfani da su gida Najeriya da shi da iyali ne nan Ghana mutum guda sai ya amfani da wannan kuɗaɗen a nan Ghana saboda gaskiya akwai sauƙin rayuwa sosai a Najeriya Allah dai waɗanda ke ciki su ne ke ganin waɗannan abubuwan bisa ga wanda bai yi ba gaskiya haka abubuwan
ni ne Malam Awal mazaunin Lagos ko da yake asali na ne mutumin Najeriya ne amma haifaffen Ghana
to gashi Najeriya kuka Ghana kuka kuma gashi yake ka zo gida Ghana me zaka ce me zaka kwatanta Najeriya da Ghana
eh to hakika abin da dan jumma ne da dan jummai kusan Ghana da Najeriya she a ce inda Najeriya ta cire kafa nan Ghana take ajiye kafa saboda me saboda tsarin siyasan su duk ɗaya ne ka gani to kuma she zamana waɗanda ake samu a gwamnatin hakika suna nuna son kai yanda nan suke nuna son kai can kuma haka suke nuna son kai
tsakanin Ghana da Najeriya akwai gwamma
can da sauki kan hakika domin wani lokacin na kashe kuɗi nan na lissafa shi na maida shi a naira she in ga abinda na kashe wannan kuɗin nan a sidi she in ga a to ai in can ne wannan abinda da na sai shi guda ɗaya nan can na sai biyun shi ko kusan ukun shi kisa gaskiya akwai bambanci
dukkan dai tsanani da za a shiga bayan sa akwai sauki Ridwanullah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
madalla a gaida Ridwan Abbas shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
tsadar rayuwar nan ta samo asali ne daga yawan aruwan bukatunmu da kuma tashin farashin kayayyaki babu gaira babu dalili
miji ya fita yaje inda ko yaje yi ba da kwa idan kasuwa yaje ba ciniki ya dawo miki rabana atina dole ne ki san yanda zaki yi da yara
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara haska fitila kan tsadar rayuwa a Najeriya da ke ƙara kamari duk da matakan da gwamnati take sanar da dauka na shawo kan lamarin da ya haifar da zanga-zanga a sassa daban-daban na kasar da kuma barazanar yajin aiki daga kungiyoyi yau shirin ya karbi bakuncin waɗansu iyaye mata Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar domin nazartar wannan lamari da nufin neman mafita a wannan tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta jagoranta Comrade Umar ya fara da bayyana tsaka mai wuya da magidanta suka shiga a Najeriya
farko dai akwai kalubale da suke fuskantar magidanta a wannan lokaci waɗanda abu uku ne sai dai suna tafiya hannu da hannu kafada da kafada akwai matsalar tsadar rayuwa akwai matsalar talauci sannan kuma ga yunwa nan ta tafi wannan ba karamin kalubale bane ga magidanta musamman kawaye gari kana ganin cewa ga dan abin da kake da shi a hannunka amma ba zai kashe maka kishin siyan abin da zai biya bukatun gidanka na yau da kullum ba. Da farko dai tsadar rayuwar nan ta samo asali ne daga yawan karuwan bukatunmu da kuma tashin farashin kayayyaki babu gaira babu dalili. Tashin farashin kayayyakin nan ana danganta shi da wasu dalilai amma dai babban dalili shine rashin aiwatar da tsayayyen tsari daga wajen su masu tafiyar da al'amura na iko. Kamar misali ana yawan kokawa akan yadda dala take tashin goron zabi wanda kullum babu wanda ma zai iya gaya maka cewa yau ga tsayayyen farashin dala, kuma galibin kayayyakin nan na masarufi da sauransu shigo da su ake. Wannan ya sa rayuwa ta yi tsada. Sa'annan abu na biyu kuma wannan cire tallafi da gwamnati ta yi ba tare da ta yi wani hoɓɓasa don ganin musamman waɗanda suke karɓan kuɗaɗe na albashi da sauran abubuwa sun sami wani canji ba, wanda yau idan ka kira mai yankan kumba ganin cewa komai ya ƙara tsada zai ƙara kuɗi, in ka kira mai rake zai ƙara kuɗi, in ka kira ɗan dako zai ƙara kuɗi nan take. Amma mutanen nan masu karɓan albashi an waye gari mutum na karɓan 30,000 ana siyan shinkafa 20,000 da wani abu, yau shinkafa ta kai 60,000 da wani abu yana karɓan 30,000 nan, an ƙara mai kuɗin haya yana karɓan 30,000, an ƙara ma yaran shi kuɗin makaranta yana karɓan 30,000, komai sabulu, man shafawa, ashana, itace, kalanzir, komai ya ƙara kuɗi yana nan a 30,000. To dole ne ya zamanto an samu babban matsala, magidanta su shiga halin haula'i. Sai kuma na ƙarshe, wato yunwa da take tunkarowa a sanadiyan rashin abinci a ƙasa ko kuma ƙarancin abinci a ƙasa, wanda ƙarancin abincin nan abu biyu ne shi ma suka shafe shi. Abu na farko dai abincin da ake shigowa daga waje dalan ta yi tsada, da haka dole ne a so shi da tsada kuma a sayar shi da tsada. Abu na biyu kuma abincin da muke nomawa a nan gida Najeriya musamman a nan arewa an waye gari saboda matsalan tsaro, ba a samu an yi noma abincin nan yadda ya dace ba, don haka dole ne a samu karanci na abincin, wanda kuma waɗansu marasa kishi sai na siyan abincin suna boyewa ko kuma suna fasa ƙorin shi zuwa wasu ƙasashe. Wannan shi ma ya sanya halin da ake ciki, wanda sai dai a ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
To Aisha, kun ji abin da shi Komar ya faɗa kasancewar shi ne cefane ne. To bayan an yi cefanen nan, fagida ake kawowa a kawo muku kuma ta ku sarrafa ku yi iya dabarun da za ku iya zama abincin da za a ci. Da akan yi ma kukan cewa babu nama ko babu kifi, mace har wata lokacin ta samu ma faraga har da yaji ta kan yi. Mata suna yaji yanzu akan wannan matsalan, yaya kuke sarrafa wannan abincin?
Ke kike batun nama ko kifi, yanzu abincin ma ya samu ma. Kana jira aje a kawo maka, to miji ya fita yaje inda ko yaje yi ba da kwan, idan kasuwa yaje ba ciniki, in kuma me yake yi ma dai ya dawo miki rabana atina, dole ne ki san yanda zaki yi da yara. Masu wankau su yi wankau, masu zuwa bin gidajen manyan mutane su yi shara su yi wanke-wanke, biya su zo su dan dima ma mai yara tuwo dai su ci, da safe kuma a dindima a ci, to babu a ƙara ci fa sai da daddare. To su ne yan gata, wannan su masu hali ne a cikin
talakawa.
An kai wannan matakin, yanda zaki ga wani gidan a wuna haka a kwana haka, wasu ma kwana ɗaya kwana biyu dai ba a ci ba, sai dai yara su je su yo bara su ci, wani lokaci su samu wani lokaci ba za su samu ba, shine zaki ga cututtuka sun yawa saboda yara ba su ci sun koshi ba. Kamar yanzu mu da muke shugabancin mata haka, muna shugabantan kungiya, wannan ta zo maka da kuka, wannan ta zo maka da kuka, wani ma in aka gaya ma koke sai ka fashe da kuka kai kanka saboda tausayawa. Yin wannan fa da aka ce ana yi, ana yin ta fa da gaske ana yi, saboda mu muke cikin su. Yau a zo a ce maka ba a ci ba, gobe a zo a ce maka ba a ci ba, kuma ba mata karan ka je siyan buhun shinkafa ko ka je siyan rabi ba, ka je kasuwa yau zaka auni shinkafa wallahi tafi karfin talaka 2,200 a kasuwa,
karamin kwano
kake cewa shinkafa irin ta gwamnati, a shinkafa ta Hausa
ta gida na
gida ita ce 2,200. Wata ma shinkafa in aka nuna miki ita ba kyan gani, haka nan ake siye ana dafa. To ya za a yi?
Kin
ga koyin wata ka yunwa ga masara ita ma, garin tuwon ma aka fi amfani da shi yanzu ana nika ana siya. To garin tuwon akalla shi ma 1,500, 1,600.
Shi ma karamin
kwano. Haka abin yake. Kuma da gaske ɗan kasuwan nan suna siyan abincin suna boyewa. To me za a yi da shi da ake siya ana boyewa? Me za a yi da shi saboda mutane su ƙara shiga masifa?
To wani sashi na majalisar ɗinkin duniya inda suka yarda gan cewa shi wanda suke wanda ake cewa talakawa, to wanda yake cikin wanda yake da ƙaramin ƙarfi musamman a Najeriya, sun ce yana zama ne a ƙasa da dala ɗaya, ma'ana dai yana iya rayuwa ne kamar a ce 1,000 1,000 da wani abu. To kuma yanzu a yanda kuke bayani na kamar 1,000 ma bata siyo ma kayan abincin mabalanta na a yi sarrafa shi a talauce kenan a ci. Aisha Naira.
Da gaske ne wannan magana da ake cewa mutane suna rayuwa a ƙasa da mutum. Ai ba mutum ɗaya ne ke rayuwa a ƙasa da dala ɗaya ba. Bi ma'ana yanzu a canjin da ake na bayan fage yara 1,550 ake cewa. To a ji a kan haka ɗin ba mutum ɗaya ne wai yake rayuwa a kan dala ɗaya ɗin ba. A'a. Yana zama zuri'a ce na cikin gida take rayuwa a kan dala ɗaya. Ba wai mutum, inda mutum ɗaya ne, ai kukan ba zai yi wa ƙasan haka ba.
To dala ɗayan za ta iya sarrafuwa, misali a ce an ciyar da misali ko da mutum ɗaya ne a rana tun daga safa dare.
Wai wannan yunwan fa da ake faɗa da gaske ne fa akwai ta. Kun san da cewa a ƙasan nan a rayuwar da ake yanzu mata suna da wata sana'a da suke na gidaje. A cikin sana'a sai suka samu wani ilimi har yanzu. Wannan sa'a suke cewa ta awara.
Waken
suya da ake sarrafa a yi awara. To idan waɗannan mata suka sarrafa wannan wake nasu suka cire abin da suke so, to wannan dusan ya zama ne zana kasa ta 200,300.
Dusan da ake ba dabbobi?
Dusan da ake ba dabbobi. Ita ce mata yanzu a matsayin da muke ciki a ƙasar nan, musamman mu arewacin Najeriya, za su yi wannan dusan. Sai a je sai a dora ruwa akan wuta, aka dora shi sai yayi zafi. Idan ya zafi, madadin irin muke ɗiba garin masara mai talge, sai mu ɗauko wannan dusan sai su yi talgen shi. Sai a samu sinadarin garin masara, sai a tuka sai ga yara an samu abin da za a ba su.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji yadda wannan lamari ya sa mata ɗaukar waɗansu matakan ba sabon ba domin ci da 'ya'yansu. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Binta Ibrahim da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Ga masu hali baiwa, ga lokacin aikata alheri, kada a manta aikata alheri ga kowa, sakaya tana wurin Allah. Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Madalla a gaida Grace Alher Abdu, yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Ma'aikatar sojin Isra'ila ta faɗa a jiya Laraba cewa ta kai farmaki ta sama a arewa da kudancin Gaza, yayin da shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ke cewa zirin ya zama yankin mutuwa. Kafafen labaran Isra'ila sun rawaito cewa rundunar tsaron Isra'ila ɗin ta sanar da mutuwar wani soja da aka kashe shi a ranar Talata a wani mummunan faɗa a arewacin Gaza, lamarin da ya kai adadin sojojin da aka kashe a yaƙi da ake yi a da Hamas zuwa 237. A jiya Laraba ne kuma shugabanni daga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya 19 da haɗakar ƙungiyoyin jin kai suka bayyana matuƙar damuwa a wata sanarwar haɗin gwiwa, inda suka yi kira ga Isra'ila da ta mutunta haƙƙoƙi da ke kanta a dokance wurin samar da abinci da magunguna da kuma ba da damar shigar da ayyukan jin kai a Gaza. Sun kuma yi kira ga shugabannin duniya da su hana sake faruwar wani mummunan tashin hankali a ƙasar. Wani sabon tashin hankali ya ɓarke a arewacin Mozambique dandalin mayakan jihadi, lamarin da ya tilasta wa dubban mutane tsirewa da gidajensu, a cewar alƙalumar Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu majiyoyi a lardin Cabo Delgado. Wata faɗakarwa daga hukumar bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa hare-haren baya-bayan nan da aka yi a gundumomin Makomiya da Churia da kuma Makofi ya raba mutane 10,000 da gidajensu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daddy Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.